سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوا وانا مسلاة من البركة مسلاة من بلغة انا جكين غرم بوچي جهر بوچي ايو وانا يمچي نرانا رتلاتا شا بيديكو sabiyu ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma yazo daidai da 31 ga watan 7 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul nahl tambayoyin da zamu ansa gabanin fara karatun ayoyin da zamu fassara insha Allah a wannan zama tambayar farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina son karin bayani akan salatul tasbih da kuma yadda ake gabatar da ita. Salatul tasbih ko kace salatul tasabih da ana kiranta da wannan sunaye, salatul tasbih ko salatul tasabih. Wannan sallah arwaito hadisin da yazo akan ta hanyoyi daban-daban. Akwai ruwayar Abbas ibn Abdul Muttalib, akwai ruwayar Abdullahi dan Abbas, akwai ruwayar Abdullahi dan Umar, akwai ruwayar Abdullahi dan Amr, akwai ruwayar Abu Rafi, akwai ruwayar Anas. Duk an ruwaito daga waɗannan la iyaka malamai sun yi sabani wajen inganta hadisi. Akwai malamai da suka inganta ruwayar Abdullahi dan Abbas saboda sauran ruwayoyin gaba daya masu rauni ne kwarai da gaske, masu rauni ne da gasken gaske. Wasu ma an lissafa su cikin abinan gagagun hadisai, kamar ruwayar Abdullahi dan Abbas ita ce mai dan dama-dama wanda wasu suka karfafi wannan ruwayar, wasu suka hassana suka ce hadisi ne hasan, wasu ba suka ce hadisi ne sahihi. Daga cikin waɗanda suka karfafi ruwayar Abdullahi dan Abbas akwai Abu Sa'ad ibn Sam'ani mai littafin Al-Ansar, akwai Abu Bakar Al-Ajurri, waɗannan halittattafai ma suka rubuta akan salatul tasabih. Akwai Abu Musa Al-Asbahani, shi ma yana da littafi da ya rubuta musamman don inganta wannan ruwaya. Akwai Abu Abdullahi Al-Hakim Al-Naisaburi mai littafin Al-Mustadrak, shi ma ya inganta wasu daga cikin ruwayoyin. Akwai Ibn Manda, akwai Ibn Nasiruddin Dimashqi wanda shi ma har rubutu ya yi musamman akan wannan. Cikin malaman baya-baya waɗanda suka karfafi ruwayar Abdullahi dan Abbas akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafansa daban-daban, akwai Siddiq Al-Humari shi ma yana da rubutu da ya musamman akan wannan, wani littafi da ya rubuta wa shi At-Tarjih liman sahaha salati tarawih salati tasabih. To waɗannan sun karfafi ruwayar. Akwai kuma daga cikin malamai da yawa waɗanda su kuma suka ga cewa ruwayar sallar tasbihi bata inganta ba, kamar yadda dama muka faɗa a farko, ruwayar Abdullahi dan Abbas ita ce kawai take da ɗan dama-dama. To ita ma sun yi bayanin cewa tana ɗauke da illoli da yawa, domin tabbas ga duk wanda ya duba isnadin zai ga cewa akwai waɗanda aka yi magana a kansu. Cikin waɗanda suka raunana ta akwai Al-Uqayli mai littafin Adh-Du'afa, akwai Imam Ahmad gabanin Al-Uqayli. Imam Ahmad an tambaye shi game da wannan a cikin ruwayoyin ruwayar Muhanna da ruwayar Abdullah da ruwayar Khallal an tambaye shi game da hadisin salatul tasbih a wani gurin yace la yujibuni baya birge ni a wani gurin yace lam yathbut minha shay ba hadisin da ya inganta kai wannan imamu ahmad ibn hanbal kenan akwai ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi da littafin tafsiri da littafin aridatul ahwazi sharhin tirmidhi shi ma ya rawar da hadisi ya ce babu wani hadisi ɗaya da ya inganta akan salatul tasbih ko salatul tasbih banda shi akwai ibn taymiya shi ma ya rawar da hadisin ce hadisin bai inganta ba kuma yin ta bid'a ce akwai shehu malamin hadisin nan abu al-hajjaj al-bizzi da littafin tahzib al-kamal shi ma ya rawar da ruwayar akwai Muhammad ibn Ali Shawkani a cikin littafin sa fawaid al-majmu'a gabanin sa akwai ibn al-jawzi abu al-faraj ibn al-jawzi a littafin mawdu'a shi kam cewa ya ma hadisin ƙarya ne ba ma ya taƙaita akan raunana shi ba ya lissafa shi cikin hadisan ƙarya sannan akwai al-mu'allimi يحيى ابن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يحيى المعلمي تعليق ده و لتاف الفوائد المجموعه لشوكاني جاي مغنى من كيو ا كركشن wannan hadisin shi ma ya karkata ga wadanda suke raura da hadisin sallat tasbih salatul tasbih haka nan akwai Sheikh Ibn Baz rahimahullah shi ma yana cikin wanda suka raunana akwai Sheikh Ithaymin Muhammad bin Salih Ithaymin shi ma ya raunana hadisi haka nan Abu Ishaq al-Huwayni da wasu malamai su ma da dama waɗanda suna ga hadisin bai inganta ba to abinda na fi karkata zuwa gare shi ni a cikin ɗan abubuwan da na karanta na ɓangarorin biyu na fi karkata zuwa ga ra'ayin masu raunana hadisi saboda na farko kamar da Ibn Taymiya yake cewa limaman farko ba su ma san wannan hadisin ba wato Abu Hanifa Malik Shafi duk ba su ma san wannan sallar ba lokacin Imam Ahmad aka yi batunta Imam Ahmad yace shi ba bata yi masa ba to kaga sai daga baya baya sha'anin ta ya kara bunƙasa ta kara yaduwa har kuma malamai da suka zo daga bayan su kuma suka ci gaba da tattaunawa akan ta zai wahala sallan da aka faɗi irin wannan falalar tata kuma take da wata kaifiya wato wata yadda ake yin ta wani abu ne wanda yake garibi ba ku sosai ta sha bamban da sauran salloli na farilla da nafila duka wata sallah ta farilla da nafila da ka sani ana yi salatul tasbih ta sha bamban da su domin abinda ya zo a ciki yadda ake yin ta yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa baffansa Abbas ibn Abdul Muttalib yana gaya masa da abinda zai yi ya samu wata falala da ya ambata masa a ciki yace zai yi raka'a guda hudu a kowace raka'a zai karanta Fatiha da Sura bayan ya karanta Fatiha da Sura zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau 15 bayan ya gama karatun Sura sannan sai ya tafi ruku'u nan ma ya faɗa sau 10 ba 15 ba na farko 15 in ya tafi ruku'u sai ya rage ya dawo 10 in ya dago sai ya faɗa sau 10 in ya tafi sujjada ya faɗa sau 10 in ya dago daga sujjada ya faɗa sau 10 in ya koma sujjada ta biyu ya faɗa sau 10 in ya dago daga sujjada ta biyu ya zauna ya faɗa sau 10 sannan ya miƙe sannan a raka'a ta biyu ba ya haka a kowace raka'a zai yi wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau 75 a raka'o'i hudu aka hada shi ne zai ba da 300 to wannan sallah ce garibiya da duk ta saba wa tsarin sallah take da wata doguwar jinsatul istiraha ko jinsatul istiraha da ake ba dago daga sujjada ta farko a rabin nan daga sujjada ta biyu a raka'a ta farko kafin a miƙe amma duk ita da ita ciya ce ba ta wuce 10 seconds dan da kai kadan amma wannan za ta dau dogon abin da domin sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar har sau goma sannan ka ne kaga wannan babu wata sallah da zuwa irin wannan kamanni to shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa yana da wahala a ce akwai irin wannan sallah kuma ya zama na babu wasu amintattu nagartattun ba da manhajisi da za su shagaltu su ba da himma wajen ruwaito wannan hadisai sai waɗanda suke rubutu waɗanda ake jayayya a kansu inda a ce wannan abu ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan sifa da irin wannan kama to babu shakka wani abu ne da malaman hadisi za su riƙa rigegeriya wajen ruwayarsa da kuma yaɗa shi to amma sai ya kasance tawaga ko tsare ko na farko ba su san shi ba su Abu Hanifa su Imam Shafi'i su Malik ba su ma san wannan ba duk sallar da waɗannan ba su san ta ba ai babu shakka kai yanzu ka zo ka ce ita za ka riƙa yi akwai damuwa ba ta da wani asali wanda yake muttafaq ala sihhatihi wani abu da aka yi ittifaki akan ingancinsa wannan shine yana daga cikin abin da ya sa malamai da yawa suka guji wannan sallah din saboda haka nafukar take zuwa ga waɗanda suke cewa bata inganta ba saboda ala hakika ta fuskar isnadi kam babu wani isnadi miƙaƙƙe isnadin Abdullahi dan Abbas ne shi ma a cikinsa akwai rigima to kaga a ce shi kadai wanda shi ma ake jayayya a kansa bai gama tabbata ba a ce ya tabbatar da wani asali wanda yake garibi ba ko bai ban mamaki irin wannan kuma ana cewa a ƙarshen hadisin annabi ya ce wa Abbas idan za ka iya yin wannan sallar kullum ka yi idan ba za ka iya yin kullum ba a sati ka yi sau ɗaya idan ba za ka iya a sati sau ɗaya ba ka yi sau ɗaya a wata in ba za ka iya sau ɗaya a wata ba ka yi sau ɗaya a shekara in ba za ka iya sau ɗaya a shekara ba ka yi sau ɗaya a rayuwarka ce in ka yi wannan za a gafarta maka zunubanka tsoho da sabo babba da ƙarami na ɓoye da na bayyane wanda ka sani da wanda ba ka sani ba wanda ka yi da ganganci da wanda ka yi bisa kuskure ko da kuwa laifinka ya kai yawan yashi ko turbaya ta doron ƙasa duk za a yaje maka kaga irin wannan falala babba ba haka a ce kuma an bar ta a hannun wasu raunana ne suke ta cin karansu babbaka kanta kaga zai wahala inda a ce wannan falala tabbas haka take daga Annabi sallallahu alaihi wasallama to da amintattun masu ruwaya su za su yi gaggawa wajen ruwaito ta da yaɗa ta ba a barta a hannun masu rauni ba waɗanda ake ja'ija ake kirjiya akan amincinsu to wannan shine abinda ni na yarda da shi dangane da salatul tarawih ba salatul tasbih ko salatul tasbih wannan ba zai hana wani shi kuma ya yarda da ingancinta ba yayi aiki da abinda ya gamsu da shi saboda wani sabani ne da abincin akwai shi illa iyaka mutum abinda yake ya gamsu da shi zai bauta wa Allah ba abinda kawai ya ga ana yi ba saboda haka wannan ba kofa ce aka rufe ba ta wanda shi kuma zai yi bincike ya gano cewa ta inganta ya aiki da kayansa amma ni tambaya ta aka yi kuma amsar da na gamsu da ita na baya ina hukuncin wanda aka yi masa kaho a cikin azumin ramadan baya warware azumi akwai hadisin aftara al-hajim wal mahjum annabi yaga wasu na ana yi wani kaho yace da wanda ake yi wanda suke yi wa duk azumin su ya kare to wannan hadisi ne mansukh da hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sahihaini wanda yake cewa ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im annabi yayi azumi annabi yayi kaho yana azumi wannan ya shafe wannan kuma abin ya faru ne a abin nan a karshen rayuwarsa saboda haka wannan ya shafe hadisin afdar al-hajj wal mahjur kuma wancan hadisin sahihai ne saboda haka azumi baya fita abin nan kaho baya kare azumi sai tambayarsa ta biyu da yake cewa me hukuncin wanda aka cire masa jini dan a sa ma mara lafiya duk ɗaya ne shi ma mai tsohon cire masa jini a kai saboda haka illa iyaka wancan watakila larura ce ta sa aka cira don ya samu lafiya wannan kuma don a nema ma wani lafiya amma dai duk fitar jini ne daga jiki fitar jini daga jiki ba ya kare a jini saboda haka azumin sai yana nan bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين
نعم الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وما أكتشيم وأن سكيت التقوى suka ji tsoron Allah ma za a zara rabu kun mai ubangijinku ya saukar kalu khaira suka ce ya saukar da alkhairi ne lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana Allah ya ce waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khair kuma lalle gidan lahira shine mafi alkhairi wala ni'ma darul muttaqin kuma ma dalla da gidan masu tsoron Allah jannatu adnin aljannati ta zama dindindin yadkhuluna hada za su shige ta tajri min tahtiha alanhar koramu suna gudana ta karkashin ta lahum fiha ma yashauna suna da duk abin da suke so a cikin ta kadhalika yajzi Allahu almuttaqin kamar haka ne Allah yake sakan kawo masu tsoron Allah kamar yadda muka fara tafsirin wannan aya a jiya lillazina taqaw wa qila lillazina taqaw madha anzala rabbukum qalu khaira wadannan sabanin wadannan da suka ce wa alqur'ani ko musulunci ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ga tokam suka ce asatirul awwalin ne wadannan suka ce khairan alkhairi bi Allah ta'ala ya saukar sai ubangiji ta'ala ya ce lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata suka yi aiki mai kyau fi hadhihi dunya hasanatun suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya ce hasanatun din take da alaka da fi hadhihi dunya ko kace lillazina ahsanu fi hadhihi dunya waɗanda suka kyautata a wannan rayuwar ta duniya hasana wato wanda yana daga cikin uslubi jizar uslubin alqur'ani sai aka sanya jaru wa majrur din shi fi hadhihi dunya din tsakanin lillazina ahsanu da kuma khabar din sa domin ya iya rataya da duka biyu ya rataya da lillazina ahsanu kuma ya rataya da hasana duk inda ka ga dama ka kada shi to zai bada ma'ana wacce take mai kyau lillazina ahsanu fi hadhihi dunya ga wadanda suka kyautata a wannan duniyar hasanatun, suna da kyakkyawan sakamako. Kaga fi hadhihi dunya din ya kuma yana da alaka da dalilin ahsan, wato gurin da suka kyautata duk a nan duniya to suna da kyakkyawan sakamako. Ko kuma kace din da zina ahsanu ga waɗanda suka kyautata, fi hadhihi dunya hasana, suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya. To duka ma'anar biyu haka take, suna da sakamako a nan duniya kuma suna da shi a lahira. Fadar Allah wala darul akhirati khair yana nuna cewa sakamakon hasana ta farko ana nufin a nan duniya. A nan duniya za su samu hasana ta farko, Ubangiji zai satanka musu tun daga nan duniya, tun ma kafin aje ranar gobe kiyama, wanda za su ga gwaban sakamakon da ya fi wanda aka ba su a nan. Da muka ce sakamakon Ubangiji da yake ba mu waɗanda suka zama waɗanda suke ahsanu, waɗanda suka kyautata, sakamako ne. Akwai sakamako maddi, akwai ma'anawi, akwai hissi, akwai ma'anawi. Sakamako hissi shine duk abin da Allah Ta'ala ya ga dama zai ba su na ni'ima, na jin daɗi, na arziki, duk zai musu na ba su ƙoshin lafiya. Wannan sakamako ne hissi. Akwai sakamako ma'anawi wanda shi ne ma ya fi, shi ne ya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa, hankalinsu ya tattara wuri guda. Ba za a gan su a firgice ba, ba za a gan su a razana ba, ba za a gan su cikin wani hali na damuwa ba. Suna da kwanciyar hankali, suna cikin wata ni'imar, babu ni'imar da ta kai ni'imar kwanciyar hankali. Ya zama da hankalinka a kwance, ba ka cikin zullumi, ba ka cikin razani, ba ka cikin tsoron me zai kai ya komo. Wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira, kuma ya riƙe abin da annabawa suka zo da shi, ya riƙe musulunci, ya yi shi da gaske, to babu shakka Ubangiji zai ba shi irin wannan nutsuwa. Wanda a jiya mun yi misalinta, mun yi bayaninta daga cikin irin maganganun waɗanda Allah Ta'ala ya sa suka samu irin wannan a rayuwarsu. Ya zamana gashi dai watakila kai za ka ga wasu sun fi su morewa jin daɗin duniya da tarkacen duniya, amma su kuma waɗannan da kake ganin su ba sun fi kwanciyar hankali, sun fi nutsuwa, sun fi yalwar zuciya, ba sa cikin takuruwa, ba sa cikin damuwa, ba sa cikin ƙunci. Wannan ni'ima ce wacce duk wanda bai ɗanɗane ta a nan duniya ba to ba zai fita lahira ba. Wanda muka ce bayan Allah na ƙware sun ji wannan, kuma duk wani wanda zai riƙe Allah ya fifita Allah da manzonsa akan komai, rayuwarsa gaba ɗaya ya gina ta akan san Allah da manzonsa, ko menene zai yi ya gina shi akan wannan, to zai samu wannan ɗanɗanan, zai ji wannan daɗin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. To wannan halawa din zai ji ta marra an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba almar لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وتمن ليس أبو أن سموه في بدأك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن يا سامس تنتنو دداني دزايكي دحلاوة إيماني أزوج يسا. ابن القيم يرى فأنا أمر عشكين دافل سأل وابل السيد حال ما لم ينسى ابن تيمية duk da lokacin da yake cikin wannan yanayi, shi ne lokacin da ake ganin an fi gallaza masa, an fi matsa masa, an fi tuskuna masa, an sako shi a gaba, an kama shi, an je an ɗaure shi, an kulle shi, madan komai ba saboda kalimatu haqq, saboda ya faɗi kalmar gaskiya, saboda ya ƙi yarda da zalunci, saboda ya ƙi yarda da shirka, saboda ya ƙi yarda da bid'a. Saboda haka aka sako shi gaba, aka yi ta kai sarensa da ziga a gurin masu mulki, su kuma suke ta ƙoƙarin yardar da wasu malaman fada. To daga cikin irin yanayin da Ibn al-Qayyim almajirinsa, wanda an taɓa ɗaure su tare, yake sifanta malaminsa, yake cewa wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya, na ji shaykh al-islam ibn taymiya قدس الله روحه الله يتركك روح انسى يقول ينا شوى ان في الدنيا جنة من لم يدخلها la yadkhulu jannatal akhir, akwai wata aljanna a duniya wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba. Wa qala li marratan, yace wata rana baki da baki yake ce mu, yake cewa ma yasna'u a'da'i bi inna jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fa hiya ma'i la tufariquni inna hafsi khalwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha. Yace baki da baki wata rana yace da ni, yace me wato ɗan adawa makiyana za su iya yi min ne, ba abinda za su iya yi min. Yace ana jannati wa bustani fi sadri, ni aljanna ta da lambuna da wurin shakatawa ta yana cikin kirjina. In ruhtu fa hiya, duk inda zan je wannan lambun da wannan aljanna da wannan gurin gode wanda shakatawar yana tare da ni, to duk inda za su kai ni ina tare da abin da nake jin daɗi, nake jin daɗin sa. Inna hafsi khalwa, in sun tsare ni suka kai ni suka kulle ni, to na samu khalwa lokacin da zan kaɗaita da Ubangijina, in yi munajati da Ubangijina, in riƙa ganawa da Ubangijina. Ce wa qatli shahada, in kuma sun ga za su kashe ni ne, to na yi shahada saboda akan gaskiya suka kashe ni. In kuma za su fitar da ni ne su kore ni daga ƙasata, shikenan na samu damar in yi siyaha da Allah ce fasihu fil ardi, shikenan na samu wani dama da zan yi siyaha in je in ga ayoyin Allah a doron ƙasa. Yace wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'a, bayan an je an kulle shi a gurin da aka kulle shi, sai yake cewa law bazaltu mil'a hadhihi alqa'ati dhahaban ma adala indi shukra hadhihi ni'ma, yace da zan bayar da kwatankwacin wannan ɗakin da nake kulle a cikinsa, in ba da kwatankwacin sa na zinari a matsayin sadaka kyauta fi sabilillahi, ce wannan ba zai biya ni'imar da nake ciki yanzu ba, to ba zai biya ladan ni'imar da nake ciki yanzu ba, wato godiyar ni'imar da nake ciki. Yace ko kuma yace ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi min al-khayr, ko kuma yace ba zan iya biya su ba, su waɗannan da suka kare nan ba zan iya biya su alkhairin da suka yi suka sabbaba mun ba, kawo ni nan su rufe ni a wannan ɗakin ni kadai, wani alkhairi ne babba suka yi min sababinsa, ko me zan ba su ba zan iya biyan su ba. Yace wa yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus, a cikin sujjadarsa yana kulle a cikin kurkuku, amma a cikin sujjada yana cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ma sha Allah, ya Ubangiji ka karfafe ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka kuma kyakkyawar ibadarka. Yace wata rana yace mu, wa qala li marra, yace wata rana ya gaya mu, yace al mahbus man hubisa qalbuhu an rabbi wal ma'sur man atharahu hawa, yace ai tsararre taurare shi ne wanda aka tsare zuciyarsa gaban Ubangiji, ce wanda kuma yake an ribace shi an kame shi shi ne wanda zuciyarsa san zuciyarsa ya kama shi mai da shi bawa, ce amma ni ba a tsare ni daga Ubangiji na ba, tunda ba a iya tsare zuciyata ba aka hana ta tuna Allah. Lokacin yace lokacin da aka shigo da shi kurkukun da za a daure shi ciki, ya dubi katangar kurkukun sai ya ce faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab, ke to an sanya shamaki tsakanin su, wanda ya shamaki yana da katangar tana da kofa, can ciki rahama ce waje kuma azaba ce. ابن القيم يجي قبل التشيوى وعلم الله ألا ياسن ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط من تبقى ذبي جدا إلا يوسف كما ابن تيمية يجي مع ما فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم جدا إلا قبل ذلك يجي نقول شرع دلاش سام سكت دول ولا bal bidduha, abinda yake samu ma akasin wannan ne, an takura masa babu kyakkyawan abinci babu kyakkyawan wurin zama, amma yace ban taba ganin mutumin da yake cikin jin dadin rayuwa kamar Ibn Taymiyyah ba. Cewa ma'ama kana fihi min at-tahdid min al-habs wa at-tahdid wa al-irham, tare da abin da yake ciki na kullewa a rufe shi da barazana da kuma wahalarwa. Wa huwa ma'a zalika atyabun nas aisha, ci tare da haka yafi kowa jin dadin rayuwarsa. Wa ashrafuhum sadran wa aqwahum qalban, yafi kowa yalwataccen zuciya, yafi kuma kowa karkar ga wato yalwataccen kirji da kuma zuciya da kakkiya. Yace wa asarruhum nafsan, yafi kowa kuma farin ciki. Taluhu nazratun na'imi ala wajhihi, wanda kakan da fuskar sa zasu da alamar hasken ni'ima tare da shi. Ibn al-Qayyim yace wa kunna idha ishtadda bina al-khawf wa sa'at bina al-dhunun wa dhaqat bina al-ard atayna, duk sanda muka ji wato tsoro ya tsananta gare mu, yana nufin mu almajiran sa, wato akai ta mana barazana, akai ta tsorata mu, kasa tai mana kunci, muka rasa ina za mu sa kanmu. Yace da mun je mun zauna gaban Ibn Taymiyyah, fa ma huwa illa an narahu wa nasma'u kalama, ci da zarar mun gaishi yayi mana jawabi mun saurari maganarsa. Fa yadhhabu zalika kulluhu, duk abin nan da muke ji sai mu daina ji. Wa yanqalibu shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuba'nina, daga nan kuma kawai sai mu dawo zuciyarmu ta saki, mu ƙara jin wani ƙarfin da ainihin ƙarfin hali da yaqini da nutsuwa. Yace subhanallah, fa subhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'i, sarki ya tabbata ga wanda ya nuna wa bayinsa aljannarsu tun kafin ma su sadu da shi. Wa fatah lahum abwabaha fi daril abad, tun a nan gidan aiki ya bude musu kofofinta. Fa atahum min ruhiha wa nasimiha wa tibiha mastafraga qawahum li talabiha wal musabaqati ilayha, ci daga nan suka fara shaqo kaishin aljanna da ni'imarta, wanda ya ƙara musu ƙaimi da ƙwazo suka tashi wajen aiki da ainihin zabura wajen rigegeliyar da za su shiga cikinta. To wannan ita ce babbar ni'imar da mai ibada zai samu, ita ce babbar hasana da Allah ta'ala yake bawa wanda ya tsaya kan tafarkinsa. Zai samu duk irin yadda al'amura suka dagule, suka rikikice, suka hargitse, shi za ka same su an nutse. Ba za ka same shi a harigitse ba, ba za ka same shi ya rasa inda zai sa kai shi ba, a nutse. Wannan nutsuwa ita ce tafi komai, babu shakka ko ba komai da Allah zai yi wa mutum sakamako da shi a nan duniya game da abinda zai rike na gaskiya na imaninsa, illa wannan, to ya gama masa komai. Shine Allah ya ce lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa la darul akhirati khair, to ba anan ba, sannan gidan lahiran kuma yafi wannan, can abinda za su je su samu na ƙarshe yafi wannan. Lahira an kira ta ƙarshe, to yace ce ƙarshen rayuwar mutum tunda Allah ta'ala ya yi shi daga babu, yake ciruwa daga yanayi zuwa wani yanayi, daga hali zuwa wani hali, tun daga babu Allah ya samar da shi a ɗigon maniyyi, ya mayar da shi ya zama gudan jini, daga nan ya zama gudan tsoka, daga nan Ubangiji ta'ala ya mai da shi kashi, sannan ya rufe kashin da tsoka, sannan ya mai da shi mutum, ya zama mutum. Daga baya kuma Allah ya karɓi ransa, daga nan kuma ya ciru zuwa ga kabarinsa, daga nan sai mahshar, wurin da za a yi za a tattaru, daga nan kuma sai wasu su yi dama, wasu su yi hagu, wasu su yi dama domin tafiya aljanna, wasu kuma su yi hagu domin tafiya zuwa wuta azanallahu minha. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdatin yuhdharun wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati fa ulaika fil 'adhabi muhdharun. Haka Ubangiji ta'ala ya ce ranar da alƙiyama ta tsaya, to a lokacin kuma sai a yi tawari, sai a rarrabu. Amma allazina amanu wa amilus salihati, waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, fa hum fi rawdatin yuhbarun, suna cikin dausayi,
suna cikin ni'ima suna farin ciki, waɗanda kuma suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyin Allah da ranar lahira, fa ulaika fil azabi muhdarun, to waɗannan su kuma su ne za a tattaro su cikin azaba. To wannan shine gida na ƙarshe, dukkan wani gida, dukkan wani yanayi da ɗan adam zai ciri zuwa gare shi, to ba na ƙarshe bane, wani zango ne, zai bar wannan zangon kuma zuwa na gaba. To shi yasa ita lahira aka kira ta lahira, domin daga ita kuma babu wani zango gaba, an je ƙarshe, an je matuƙa, an je magariyar cewa wala darul akhirati khairun, wannan gidan lahira shi yafi alkhairi, sama da abin da za su samu, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا, ودد الله يبا su ilimi suka ce wa ɗan duniya kai can ai sakamakon ubangiji da zai bayar shi da yafi alkhairi, la ta wala wal akhiratu khairul laka min al ula, ta ƙarshen ita tafi maka alkhairi sama daga ta farkon, wato lahira ita tafi maka sama da duniya. Sannan ubangiji ya ce wala ni'ma darul muttaqi, kuma madalla, madalla wannan yabo ne, madalla da gidan masu tsoron Allah. Allah sai ya bamu dan takaitaccen sifa, wato wani dan takaitaccen bayani a takaice, a gurguje, a dunkule, amma mai gamsarwa, takaitawa ce amma kuma mai gamsarwa, jannatu adni, darul muttaqi din ko darul akhira din ita ce jannatu adnin yadkhuluna, darul muttaqin ita ce jannatu adnin, aljannatayya ne na zama dindindin, ba na a zo a shakata a fita ba, duk yadda za ka samu gurin da za ka yi na jin daɗi a nan duniya, ka gina shi ko ka je ziyara, duk yadda ya kai ga abubuwan alatu da alfahari da wa'i da morewa, to duk da zarar ka yi ɗan lokaci a gurin, ka ɗau awa biyu uku huɗu, sai ka ji kuma duk ya gaishe ka, so kake ka canza guri, duk yadda ya kai ga tattara kayan moriya, ba wuya ne ɗan lokaci kaɗan ne, ba za ka iya awa 24 a gurin ba, sai ka ji ya gaishe ka, sai ka ji kana son ka canza guri, ba ma banda gidan aljanna. Na'imun ne muqim, darul muqamati ne, wanda Allah ya sifanta shi, gida ne na zama dindindin, kuma ba za ka taɓa kosawa da shi ba. Yadkhulunaha, da za su shiga, tajri min tahtiha al-anhar, da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, lahum fiha ma yasha'un, shi ma haka Allah ya baka a dunkule, lahum fiha ma yasha'una, suna da abin da suke so, suka ga dama a ciki. Abin da ɗan aljanna yake so zai samu, wannan a lahira ake magana, ba a duniya ba, kuma mai wannan maganar Allah ne. Don ka ziyarci wani abokinka, ka dan sai ɗan iya samunsa, ka san ɗan abin da yake da samu, ɗan albashinsa ko ɗan sana'arsa, sai ya so karrama ka, sai ce faɗi abin da kake so a ka maka, faɗi abin da kake so a ka maka, kai kanka ka san me za ka faɗa, me ba za ka faɗa, akwai abin da in ka faɗa ka rasa duka. To amma daidai ya duba, ya nuna kana da karamci a gurinka, to za kai kuma, kai kuma dole za ka dube shi lokacin da za ka faɗa abin da kake so ɗin, to za ka faɗi daidai shi lokacin da za ka ƙara gaba gurin wanda ya fi shi mai wadata ko mai mulki da taskokin gwamnati, abinnan dukiyar gwamnati take, lalitar gwamnati take hannunsa, shi kuma in ya ce faɗa abin da kake so, nan ma kuma za ka ɗanɗaga sama kaɗan, ai ko ba za ka tsaya iyayen da ka tsaya ma wancan ba, don ka san cewa nan in ka ƙara za ka samu. To amma duk dai abin da za ka nema yana da haddi, yana da iyaka, koya ne, saboda a inda kake babu mashi'a mutlaka, shi wanda yake cewa ka faɗa abin da kake so, ba shi da abin da zai iya baka, ba shi da komai da zai iya baka, yana da wani abu amma ba komai ba, Allah ta yi wa ataku min kulli ma sa'altumu min alwara da wannan min din min kulli ma sa'altumu ba kulli ma sa'altumu ba naka wani abin za ka samu wani ba za ka samu ba saboda haka can lahira ce sannan mai cewa ka tambaya za a baka duk abin da kake so Allah ne komai yana hannunsa maqalidus samawati wal ardi suna hannunsa lahu maqalidus samawati wal ardi mukullan taskokin sama da kasa duk a hannun Allah suke saboda haka yana da mashi'a mutlaka ashe kaga wannan karamci ba wani karamci da za ku kwatanta shi da shi lahum ma yasha'una suna da duk abin da suke so kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa fiha ma tashtahi al anfus wa taladdu al a'yun wa hum fiha khalidun suna da abin da rayukansu take so idan su zai gani ya ji dadi kuma suna ciki har abada shi yasa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tashi sifan aljanna sai ya ba da shi ma sifar adukule cewa fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar a cikinta akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bai taba tsarsa shi ba bata taba tsarsa shi ba bata taba tunanin sa ba don haka duk wani abu da Allah ta'ala yake faɗa maka anan na kayan marmari na lahmi tsairin min ma yashtahun da sauransu duk kwatance ne sai ka je can ka ga daban yayin da zaka dandana ka je shi yasa Ubangiji ta'ala ya dunkule sakamakon waɗanda suka san girman Allah suka san kuma mecece lahira sun san maganar yadda take lahum ma yasha'un lahum fiha ma yasha'un suna da abin da suke so kuma Allah ta'ala ya ce wala daina mazid su ce ga abin da suke so mu ba su kuma mu musu ƙarin da ba su zato ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da Allah zai sa in aljanna aljanna sai tura mai yekuwa mai yekuwa yace akwai abin da ya rage ubangiji bai muku ba yace Allah ya mana komai ya ainihin haskaka fuskokin mu bayyana wujuhana ya tsiratar da mu a sirati ya shigar da mu aljanna ai ya mana komai mai kuma ya rage sai a ce ga ya musu akwai saura sai akwai saura ce akwai saura ce yana cikin aljanna kuma ga ni'ima amma kuma ana ce masa da saura to kuma menene saura din nan ce ku ga ubangiji ido da ido to babu kuma ni'imar da ta kai wannan shi yasa babu wato munin aqida mutum ya rika inkarin ganin ubangiji a ranar lahira aqida mu'tazilawa suke cewa ba za a ga Allah ba ko a lahira to kaga wannan suna haramta a kan su wata ni'ima ce da ta fi kowace wanda Allah ya kira ta mazid ya kira ta ziyada lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wannan tsari ce kuma ita ce ƙarshen ni'ima ita ce ladzatin an-nazari ila wajhi Allah jin dadin da bawa zai ga yanda yake kallon ubangijinsa Allah ce kazalika yajzi Allahu al-muttaqin kamar haka Allah yake sakawa masu takawa wato duk waɗanda suka yi takawa ba sai waɗancan na zamanin manzon Allah kawai ba da aka ce ma za a zana rabbukum suka ce khaira a kowa da zai zama cikin wannan tawaga to haka Allah yake sakanka masa saboda haka sakamako ne na dukkan masu tsoron Allah tun daga wancan lokaci har alkiyama ta tashi Allah ka samu a cikin su
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
الذين تتوفاهم الملائكة سوني ودن الملائكة سكي كربان رايو كنسو tayyibina suna masu wato suna masu tsarkakuwa yaquluna suna cewa da su salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku udkhulul jannati bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna a sababin abinda kuka sace kuna aikatawa wato sabanin wadancan da alladina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim su kuma wadannan tatawaffahumul malaikatu tayyibina mala'iku za su zo karban rayukansu tayyibina suna masu tsarkakuwa wato suna cikin tsarki ba suna cikin zalunci ba sun tsarkaka daga shirka sun tsarkaka daga tsoron daga saban Allah sun tsarkaka daga bid'o'i sun tsarkaka daga bin san zuciya sun samu cikakken tsarki a lokacin mala'iku za su zo karban ransu an ambaci mala'iku saboda yayin da mala'ikan mutuwa yake zuwa karban rai yana zuwa da tawagar sani ba shi kadai yake zuwa ba yasa wani gurin Allah ta'ala ya jingina masa karban rai kulli tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum a ce mai karban ran ku shine mala'ikan mutuwa wani gurin ma Allah ya jingina wa kansa Allahu ya tawaffal anfusa hayna mautina Allah shine mai karban rai lokacin da lokacin mutuwarta to ubangiji ko wani gurin sai jingina mala'iku kai da ja ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun hatta idha ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah wani gurin a jinginawa Allah jinginawa kansa saboda dukkan wani wanda zai mutu sai da umarnin Allah babu wanda zai mutu ba tare da Allah ta'ala ya bada umarnin a karbaran sa ba sannan a jinginawa mala'ikan mutuwa wannan shine abinda yazo a alqur'ani na sunan shi wannan shugaba na waɗannan tawaga ta mala'iku da shi karɓar rai malakul mauti amma kalmar azra'il wannan bata zo a cikin alqur'ani ba bata zo kuma a sahihiyar ruwaya ba saboda babu wata ruwaya sahihiya da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kirawo mala'ikan mutuwa da azra'il amma dai suna ne wannan da yake yawo a bakin mutane amma alqur'ani malakul mauti yake kira shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba hadisin albara ibn azib hadisin albara ibn azib malakul maut ya kira shi haka wannan shine abinda mu ma za mu tsaya a kansa ba za mala'iku ba za ka iya ba su sunaye da karan kanka ba kai sai abinda kaji Allah ta'ala ya kirawo su da shi saboda haka waɗannan mala'iku za su zo karban ran yayin da Allah ta'ala zai turo tawagar su bisa jagorancin malakul mauti a zo a samu mumini kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa mumini lokacin da yake ba wa duniya baya kuma yake fuskantar lahira mala'iku za su zo suna abin da bidul wujuh ka'annahum ash-shams haka za su zo fuskar su faraƙal suna haske kamar rana su zo su zauna gaban shi ta wa ma'ahum kafanun min akfaril janna wa hanutun min hunutil janna yarahum maddal basar suna dauke da kafani na aljanna da turare na aljanna su zauna iya ganin sa yana ganin su ga suna farade kan sannan mala'ikan mutuwa zo zauna daidai kan shi ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna اخرجي الى مغفرة ورضوان ورب غير غضبان ياكي يا ايتها النفس المطمئنه كي فتو ياكي wannan rai wacce take nutsatsiya wacce ta rayu cikin nutsuwa ki fito zuwa ga gafara zuwa ga yarda zuwa ga wani ubangiji ba mai fushi da ke ba fatasilu kama tasilu alqatra min alma haka ransu za su rika ɗiga tana fita kamar da kasar ruwa yana fitowa ba maganar a fizgiran ko a jata haka za ta rika gangarowa tana fita cikin sauki nan da nan mala'ikan mutuwa ya karɓe ta sauran mala'iku su cafe ta a sa ta cikin wannan abin nan ɗin a sa ta cikin wannan kafanin tana ƙanshin da duk wanda suke sammai sai sun ji wannan ƙanshin saura ka mala'iku su yi ta haba-haba suna addu'a kowanne dindazan mala'iku su suke wannan ran a wuce da ita ta gaban su da haka duk saman da za su je mala'iku za su masa sallah za su wannan ran sallah ko za su musu addu'a sannan su raka wannan rai nashi zuwa sama ta sama haka har zuwa sama ta bakwai sai an kai ta sama ta bakwai sannan Allah ta'ala ya ce uktubu kitaban abdi fi illiyin wama adraka ma illiyin kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun ce ai masa rijista a illiyin wani littafi ne wanda mala'iku ba kusanta su suke halarta gurin lokacin da za to an dauki ran nasa an kai shi can sama ta bakwai an kai shi har gaba ga Ubangiji yace a rubuta dan ayi masa rijista ya samu shiga daga wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce to nayi wa bawa da alkawari kamar da Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Ubangiji ya ce daga kasa yayi kuma can zai bayar rubutan da kuma fitar da mu sai a maida ran cikin jikinsa can kabari can ma aka maida kuma sai ga kuma wani dan saurayi mai kyau ya zo gurinsa ya zauna yana tsaye masa ce kai ba wannan dan saurayi daga ina ce aikin ka ne to haka dai hadisin ya ci gaba da kwadaitar da mu irin yadda bawa yake barin duniya yake fuskantar lahira allazina tatawaffahu almalaika tayyibina suna masu tsarki yaquluna salamun alaikum a lokacin karɓar ran suna musu sallama salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku tun daga nan a zo za a shiga aljanna nan ma mala'iku su bi su ci gaba da raka su da salamun alaikum wasiqal ladina taqaw rabbuhum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin can ma mala'iku su tare su salamun alaikum san shiga kuma Allah shi ma da kansa salamun qaulan kai hatta an to zalla arafi da ake cewa an to zalla arafi suma suna cikin wannan mawuyacin halin suka kalli ɗan aljanna sallama suke musu ba'al arafi rijalin ya'rifuna kullam bi simahum ha وعلى الأعراف رجال كل يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون سنة تكون ونموا يا شنهال بيهانا سنك لأن الجنة بس غيا متوانا كلمة سلام عليكم صور هكا كمين لأن لا يكتاب باور أبو لسكي لا يسمعون فيها لبوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما saboda cikin salama kalmar salam tana nuna nutsuwa tana nuna kubuta tana nuna kwanciyar hankali tana nuna mutum ya haye Allah ta'ala ka samu cikin waɗannan assalamu alaikum udkhuluha ku shiga cikin aljanna udkhulul jannata ku shiga aljannan nan bima kuntum ta'malun saboda abinda kun kasance kuna aikatawa abinda bawa yake aikatawa sababi ne ya shiga aljanna amma ba farashin aljanna bane farashin aljanna wannan ba wanda zai iya biya sai dai sabab ubangiji ya sa komai sabab kamar yadda in mutum na jin yunwa ya ci ko ba ya da lafiya sha magani wannan sabab ne na samun lafiya amma zai iya cin abincin kuma ya je ya kasa samun koshi ko ya sha maganin kuma ya ki samun waraka ko mutumin da yake son da a ce ya aure wani sai ya auren kuma bai samu dan ba ana iya samun sabab fa yatakhallafu almusabbab ubangiji ya sa kowa komai sababi to aljanna Allah ta'ala ya sanya sababin shigarta shine aikin da bawa zai wannan gaba insha Allah za mu ƙara bayani akan ta domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa sahabbansa saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yudkhilu ahadan منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يتي كديك وتنتا كقال كسنتا كديك كقال كسنتا كسني باب ونوان أنظر أي كنسان يزيش قد شيء الجنة يا رسول الله هكي yace hanni sai ne idan ubangiji ya lulube da rahamarsa. To wannan shine zamu yi bayani gobe in mun zo farkon karatun mu kafin mu shiga ayoyin gaba. Yaya Allah ta'ala yana cewa bima kuntum ta'malun qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kuma ga annabi yana cewa babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna, babu iskali. Hadisin da ayar duk suna tafiya a gwadabe insha Allah, bayanin da zamu gobe kenan. Allah ta'ala ya bamu ladan abinda muka karanta daidai abinda muka kuskure. Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Shopping Complex daura garan da ba na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0800 600 3275. Ga lambar a cikin harshen Turanci 0806030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.